This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sa zangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muka gabatar da wannan shiri ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet via hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Muhammad Lara da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke muku marhaban lalle daga shirin mu na rana a wannan lasariya na Litinin daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai.
To rundunar sojin Najeriya ta ce to wasu mutane 178 waɗanda ƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wani sojanta da ke wanzar da zaman lafiya a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka. Ma'aikatar sufurin ƙasar Malaysia ta tabbatar da cewa ɓangaren fiffiken da aka tsinta a wani tsibiri da ke kusa da tekun Indiya na jirgin ƙasar ne da ya ɓata a shekarar da ta gabata.
To Ubangiji Allah kyauta.
An samu har an kama wani babban komanda na su na 'yan ta'adda na Boko Haram. Sannan kuma wani abin alfahari akwai mutane 178.
Kanal Lasani kuka Sheka Usman muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin ƙasa na Najeriya. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Yanzu haka ake haramar buɗe taron koli na matasa manyan gobe daga Afirka ƙarƙashin shirin shugaba Obama na raya nahiyar. Yau ƙasar Nijar take cika shekaru 55 da samun 'yancin kai. Sannan da hali rundunar sojin Najeriya tana nazarin sake maido da sojoji da aka kora saboda sakaci da aiki a yaƙi da ake da Boko Haram. Akwai shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rundunar sojin Najeriya ta ceto wasu mutane 178 waɗanda ƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin ƙasar. Daga cikin mutanen 101 yara ne ƙanana, mata 67, yayin da sauran kuma maza ne, kamar yadda kakakin sojin ƙasar Kanar Tukurgusau ya tabbatar. A ɗaya ɓangaren kuma rundunar sojin saman ƙasar ta bayyana yin lugudan wuta akan wasu sansanonin mayakan na Boko Haram, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mayakan da dama. Lamarin ya faru ne yayin da dakarun ƙasar Najeriya suka dakile wani harin da mayakan Boko Haram suka kai a ƙauyen Bitta, kilomita 50 kusa da wani samami da dakarun suka kai a yankin Bama a jihar Borno. Sai dai wata sanarwa da sojin ƙasar suka fitar a jiya Lahadi bata bayyana takamaiman lokacin da aka kai samamin ba. Ƙungiyar ta Boko Haram dai ta yi ƙaurin suna wajen karɓe ikon garuruwa tare da yin garkuwa da mutane, inda ake bayyana cewa suna tilasta waɗanda suka kama su zama musulmai.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wani sojan wanzar da zaman lafiya a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wadda ya mutu bayan wani harin ƴan bindiga da aka yi. Majalisar Ɗinkin Duniyan ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da rundunar haɗin gwiwa ta da ake kira MINUSCA ke gudanar da bincike domin zaƙulo wani mutum wadda ya aikata kisan kai a Bange, babban birnin ƙasar, abin da kuma ya janyo raunata wasu dakaru 8. Mr. Bani ya kuma yi kira da kakkausar murya da a yi maza-maza a cafke waɗanda ke da alhakin kisan domin a gurfanar da su gaban kuliya. Ya kuma yi kira ga mutanen ƙasar da su rinƙa mutunta wato rundunar ta MINUSCA mai kiyaye zaman lafiya, ganin cewa ba ta nuna bambanci a ayyukanta. Dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya sun karɓi ragamar aikin wanzar da zaman lafiya ne daga hannun rundunar tsaron haɗin gwiwa ta Tarayyar Afirka a bara da zimmar samar da tsaro ga fararen hula da kuma tabbatar da miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnati. A dai watan Oktoba mai zuwa ake sa ran za a gudanar da zaɓe a ƙasar. A shekara ta 2013 ƙasar ta Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta tsunduma cikin rikicin siyasa bayan da ƴan tawaye waɗanda mafi yawansu musulmi ne suka kifar da gwamnatin François Bozize, lamarin da ya samar da mayakan sa kai a ɓangaren Kiristoci waɗanda su ma suka rinƙa ɗaukar fansa.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Masar ta sake ɗage sauraron ƙarar 'yan jarida gidan talabijin na Al Jazeera guda uku waɗanda ake tuhumar su da goyon bayan ƙungiyar Muslim Brotherhood da aka haramta. Alƙalin kotun ya ce za a saurari matsayin da ko kuma hukuncin da kotun za ta yanke a ranar 29 ga watan nan na Agusta. A baya an sa ran a ranar Alhamis da ta gabata ne za a yanke hukuncin, sai da kuma kotun ta yi ta dage karar wacce ake tuhumar Muhammad Fahmi dan asalin kasar Canada da Bahar Muhammad dan asalin kasar Masar da Peter Greste dan asalin kasar Australia waɗanda ake tsare su aka tsare su tun a watan Disamba shekarar 2013. Fiye da shekara guda, wato wata kotu ta daban ta ayyana ƴan jaridar a matsayin masu laifi, inda ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 7 akan Greste da Fahmi, kana aka yankewa Muhammad shekaru 10. Sai dai wata kotun ɗaukar ƙara ta ce a sake shari'ar bayan da masu shigar da ƙara suka gaza gabatar da ƙwararren hujjoji cewa sun nuna ƙungiyar Muslim Brotherhood ɗin wato goyen baya. Tuni dai aka sake Greste aka kuma mayar da shi Australia, yayin da aka ba da belin Muhammad da Fahmi, amma har yanzu suna nan a ƙasar ta Masar.
Hukumomi a Myanmar sun ce akalla mutane 46 ne suka rasa rayukansu bayan kwanaki da dama da aka kwashe ana fama da matsalar ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa. A yau Litinin, ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta ce matsalar ta shafi kusan mutane 100,000 da ke arewaci da yammacin ƙasar, yayin da masu ayyukan ceto ke tafa fitakar ceto waɗanda lamarin ya ritsa da su. A yau Litinin, shugaban ƴan adawan ƙasar An San Suu Kyi ta ziyarci ɗaya daga cikin yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa. A ranar Asabar ne kuma shugaban ƙasar Thein Sein ya kai ziyara yankin Sagaing, ɗaya daga cikin yankunan da aka kafa dokar ta ɓaci bisa dalilin ambaliyar. Shugaba Sin kenan yake cewa gonakin shinkafa da dama sun lalace. Na zo gare ku ne domin mu nemi hanyoyi da za mu sa muku sauƙi tare da maido muku da abubuwa da kuka rasa. Akwai kuma alamun cewa ƙarfin ruwa na raguwa, za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa kun koma muhallanku.
Ma'aikatar sufurin ƙasar Malaysia ta tabbatar da cewa ɓangaren fiffiken da aka tsinta a wani tsibiri da ke kusa da tekun Indiya na jirgin ƙasan ne da ya ɓata a shekarar da ta gabata. Minista Leon Thion ya ce hukumomin Faransa da waɗanda suka ƙera jirgin sun ba da tabbacin cewa ɓangaren fiffiken na jirgin ƙiran Boeing 77 ne. Ya ƙara da cewa hukumomin Malaysia har ila yau sun tuntuɓi yankunan tsibirin domin su taimaka idan sun ga wani abu da ke da alaƙa da jirgin, wato idan har igiyar ruwa ta kawo shi bakin gaɓa. Yanzu haka ana can ana gudanar da bincike kan wani ƙarfe na daban da aka samu a tsibirin a kusa da birnin St. Davis, wanda ke da tazarar kilomita 25 daga inda aka tsinci ɓangaren fiffiken. A ranar Laraba mai zuwa ake sa ran masana za su fara binciken ƙwaƙwaf a kan ɓangaren fiffiken a Faransa. Shi da jirgin na MH370 ya yi ɓatan dabo ne a watan Maris ɗin bara da ke da mutane 20, wato 239, shi ne kuma jirgin Boeing 77 da ya taɓa ɓata.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, nan da ƴan mintoci kada ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai fara jawabi a bikin bude taron koli na matasa waɗanda suka nuna bajinta ko ƙwarewa a fannoni daban-daban, musamman a fannin ayyukan gwamnati ko bauta jama'a da wasu daga fannin ƙungiyoyin fararen hula da kuma ƴan kasuwa. Akwai matasa 500 daga nahiyar Afirka baki ɗaya da suke halartar wannan taro, 40 daga cikinsu daga Najeriya suke. Wakiliyar sashen Hausa Jamila Fage tana zaurin taron, kuma za mu tafi can da zarar shugaba Obama ya fara jawabi. Ga Ibrahim Alfahamid yana tare da mu a wannan zaure, kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin abin da shugaba Obama yake cewa. Kafin a kai ga haka, bari mu tafi Najeriya, inda rundunar sojojin Najeriya, kamar yadda kuka ji cikin labarai, ta yi ƙirarin ta tarwatsa sansanonin ƴan Boko Haram, kuma ta kuɓutar da mutane sama da 100 a matakin soja da suka ɗauka jiya Lahadi. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da naibin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar mayaƙan ƙasa na Najeriya, Kanal Sani Kuka Sheka Usman, wadda ya yi ƙarin bayani.
Yanzu sojojin Najeriya suna nausawa dajin Sambisa, inda ƴan ta'adda na Boko Haram ba wai ƴan tada kaya ba bane, ƴan ta'adda ne haka suke. Kuma ana kokarin duk inda sansanonin su suke, amma ganin su an tawarwatsa su. To jiya alhamdulillahi mun samu runduna ta 7 da kuma brigade 21 da kuma wata battalion sun yi kokarin rusa wasu sansanoni har guda 8 na ƴan ta'adda, musamman bangaren Bama. Waɗannan kuma sansanoni sun haɗa da Fadan, Shuwari, Wulari, Ngoro Dauye, da kuma Jidori, da Alikashiri, da Kalzamari Shuwa, da kuma Kalzamari Kanuri. kuma a wannan baga makamai da aka lalata na ƴan ta'adda da mashina nasu an samu har an kama wani babban komanda na su na ƴan ta'adda na Boko Haram. Sannan kuma wani abin alfahari akwai mutane 178 da suka sata an kukutar da su. Cikin wannan adadi guda 101 yara ne, sannan kuma 67 mata ne, sannan mutum 10 mazaje ne magidanta.
Me ake kiran ku ga ƴan Najeriya?
Ya kulle wannan muna kira ga ƴan Najeriya cewar su ci gaba da ba jami'an tsaro musamman ma sojoji goyen baya, kuma su lura da cewar wannan yaki da ake da ta'addanci da ƴan ta'adda abu ne na kasa baki daya, domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinka a tabbatar da cewar an taimaka ta fuskar ba da bayanai da kuma kula da muhalli da dai sauransu yadda za a cimma nasara game da wannan yaki.
To wanda aka saurara shine Kanal Sani kuka sheka Usman Muqaddashin, daraktan hulɗar jama'a na rundunar sojojin ƙasa na Najeriya. Yau ƙasar Niger take bikin cika shekaru 55 da samun ƴanci kai. A cikin jawabinsa ga al'ummar ƙasar, shugaba Muhammadu Yusufu ya alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta yi adalci a zaɓe mai zuwa. Hakanan kuma ƴan Nijar, ƴan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin ƙasar a Najeriya sun gudanar da wani babban taro a Bauchi, inda wakilai daga sassan Najeriya daban-daban suka halara suka tattauna kan batutuwan da suka shafi zaɓe da dai sauransu. Ga Abdulrahman Muhammad da ci gaban wannan rahoto.
Taron da ya sami halartar shugabannin jam'iyyar nashiyoyin Najeriya da kuma wakilin shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammad Yusuf, sannan kuma an tattauna batutuwa akan yin rajista, samar da motoci na ɗaukan jama'a zuwa tashoshin kada kuɗa da kuma mutanen da suka cancanci kada kuɗar. Malam Muhammadu Shehu shine shugaban PNDS tarayya chair Edo State ga abin da yace.
Mun tattauna akan yanda za mu yi zabe mu na Niger mai zuwa, mu zabi shugabanni wanda za a kai su can Niger su wakilce mu nan Najeriya. Shi yasa kaga mun zo daga nan, ni musamman daga Edo State na zo tun dan naji dadin abinda shugaban kasar namu shi Muhammadu Yusufu, tunda muke a Niger kuma taba yin wani shugaban kasa da ya kawo ya tuna da mu ƴan Niger wanda muke kasashen waje akan mu yi zabe.
A masaukin baki, Alhaji Ladan mai tukunyar kaza kuma shugaban PNDS shi da Arewa maso gabas yayi ƙarin haske.
Makasirin wannan taro mun kira dai mutanen mu na zone ne, chairman zone da yake ni ne shugaban zone, mu tattauna akan matsalolin yanda za mu fuskanci hidimomin rijista da zabe da ke tafe. Siyasa ba a taruruka gaskiya ba za a samu ci gaba ba, amma matsa ana taruruka ina ganin cewa za a samu ci gaba. Ana neman haɗin kai ciyamomin mu na zon domin mu tattauna matsalolin mu yanda za mu dumce mu zama tsintsiya madaurin ki ɗaya mu tunkari shirye-shiryen rijista da zabe.
Wakilin shugaban ƙasar Niger a wajen taron Alhaji Sama'ila Ilela Garko Adar ya ce zai gabatar da irin matsalolin da aka yi batu a kansu wa shugaban kasar.
Gaskiya matsaloli masu yawa a gaskiya shugabobin nan namu na Arewa, a kokarin da suke ya kamata a ce ana duba su, ana yi musu tallafi ko da motoci ne na zirga-zirga. So ni ya kamata ta ɗauki wannan mataki da yake yanzu, kaga ya kamata a ce an kawo musu su ma akwatin zaɓen su nan da su zunzun nasu su haɗa kai su zaɓi, amma su tashi ta yi ta yi awa hudu su dawo ba su da motoci. A gaskiya ba a yi musu adalci ba, ya kamata a dibi wannan abun na idanun basira.
To kenan za ku duba a yi sabon lale kenan, domin saboda nau'in da suke wannan shiya su ma ya zanto an kawo musu cibiya da yake za a gudanar da zaɓe kenan.
A gaskiya ya dace a taimaka musu akan haka da motocin da za su iya tallafa musu su kai su dawo da su, saboda in ka diba gani mutane suna da yawa. Lokan mutane in ba mai kari ba akwai matsala,
kamar su waye da waye suka cancanta ma za su yi zabe.
Wanda sun ka yi cancanta ya dace a ce mai takarda takarda aihuwa ko karti ko konsila ko kanye ko passport, wanda masu wannan abu daga ciki daya daga cikin wannan daya in ka shi zaka yi. In mutum bai da ko daya a yadda sun ka ce mutum ba za ya samu yin register ba. In ba a yi zabe ne da su ba za mu kwashe su a gidansu can ma a yi can za su yi.
Can Niger?
Muna da ƙarin zaɓi ɗaukar su ko gwamnati bai taimaka ba.
Abdulrahman Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Peter Agaida Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi ana tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe 11 da kwata kamar yadda muka sheda muku tun da farko yau ake bikin bude taro na matasa a nan birnin Washington DC da aka fara tun daga bara inda shugaban Amurka Barack Obama nan da yan mintoci kadan zai fara jawabi to gashi nan ana gabatar da shi
Barack Obama
to ana kamar yadda kuka ji yanzu ake gabatar da shugaban Amurka Barack Obama inda zai fara jawabi a wannan taro na matasa su 500 daga nahiyar Afirka baki daya 140 daga cikin su daga Najeriya suke akwai wasu daga Ghana akwai wadansu daga Niger
da san wato babu kasar Afirka da wanda ba ta da wakilci
eh ba ta da wakilci
cikin wannan taron
eh kuma ka san abin mamaki ka ce ƴan Najeriya 7000 suka gabatar da takardu na neman su halarci wannan taro daga cikin su ne aka zabi 40 daga cikin su
ne haka cikin su haka ne to ka san wannan shiri na musamman shugaba Obama ya kirkiro da shi an fi sanin sa da lakanin sa na Yali wato ana ce mar Yali wato Young African Leadership Initiative
haka
wato akan debo waɗanda suka yi fice sosai a fannoni guda uku domin a kawo su nan Amurka a zo a horas da su idan sun zo da farko sukan tafi akan rarraba su a cikin manyan jami'o'i na Amurka akwai waɗanda suke koyon shugabanci a fannin ayyukan gwamnati akwai waɗanda suke koyon shugabanci a fannin kungiyoyi masu zaman kansu wato ayyukan sa-kai akwai waɗanda suke koyon shugabanci a fannoni da suka shafi kasuwanci to abinda ake horas da su kenan idan sun gama kamar yadda waɗannan suka yi sai su taho nan Washington kuma inda za su yi taron koli da shugaba Obama kamar yadda ake ji yanzu nan suke farawa
to Ibrahim ko za a tunasar da masu sauraro irin abubuwa da aka yi bara lokacin da aka fara wannan taro aka samu halarta waɗannan matasa masu yawan gaske a nan birnin Washington DC
ka san kamar zan ce lokacin da aka fara ma a bariya ma
to Ibrahim shugaba Obama ya fara jawabin sa
Here in the United States for just a few weeks, but let me say on behalf of the American people, welcome to the United States. We are thrilled to have you here.
To shugaba Obama Ibrahim yake
shugaba Obama yake kuma wato ka san bariya akwai ɗaya daga cikin wakilanmu sun samu halatta irin wannan taro na Yali da aka yi wato Baraka Bashir tana ɗaya daga cikin wanda suka fara zuwa a shekarar 2013 a cikin wannan aiki na Yali ɗin da aka fara wato abubuwan da ake dinnan wato kamar shiri ne wanda ake fatan cewa su waɗannan da suka zo suka koyi waɗannan shugabanci da dabaru fatan da ake shi ne idan sun koma ƙasashensu su kuma za su samu matasa ƴan uwansu
da
su iya koyarwa yawwa su zamo musu kamar jagora wajen koyon irin waɗannan abubuwa da rike irin waɗannan abubuwa da su ma suka koya nan
Mamu Lalo ya kake kallon fa'idar wannan shiri ga matasan Afirka
sahaba gaskiya fa'idar wannan taro ba abu ne wanda zai kasance koyayye ba a bayyana take kamar yadda Ibrahim ya bayyana abu ne da shafi yadda za a saka matasa akan hanyar shugabanci a fannoni daban-daban walalla abu ne da shafi ilimi abu ne da shafi kasuwanci ko kuma shugabanci shi kansa ta fannin siyasa to kaga yankinmu ko kuma nahiyar mu ta Afirka ta tsinci kanta akan a cikin matsaloli da dama da suka hada da waɗannan abubuwa da ake so a dora matasa akan turba ta shugabanci abin da ya shafi musamman ma siyasa cigaba hanyar tattalin arziki da sauransu fatan da kawai shine Allah ya sa kamar yadda Ibrahim ya bayyana su waɗannan matasa idan sun koma gida ya zamanto din an sami wani mataki kuma dogaro wanda za a dinga jawo sauran waɗanda ba su halarci wannan taro ba
su
samu su amfana da abin da suka samu suka koya a nan Amurka
to Ibrahim a gurguje cikin ɗan lokaci da muke da shi shin ba fargaban cewa sa iya manta ko kuma ka dubi shugabanninmu ai da dama sun zo kasashen nan sun ga yadda ake al'amura amma kuma ba wani canji
akwai wani abu da suke karkashin wannan shiri na Yali wato shiri shine na tuntuba da kuma sake sabuntawa inda su waɗanda suka halarci taron ne idan sun koma kasashen su sukan kuma yi kamar wata kungiya wadda za su rika tuntubar juna tsakanin su alal misali waɗanda suke cikin Najeriya da ma waɗanda suke wasu kasashe a nan kusa da Najeriya
to Ibrahim sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske masu sauraro a cikin shirye-shiryen mu masu gabatowa insha Allah za mu kawo muku ƙarin bayani dangane da wannan taro kamar yadda muka ce Jamila Fage tana wannan wuri kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC halin yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa
jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum muna masu farin cikin sake saduwa da ku a wannan yammaci a makon da ya gabata kun ji yadda bakonmu Farfesa Ango Abdullahi ya zayyano matsaloli da suke addaba bangaren ilimi a Najeriya amma a yau Farfesa ya maida hankali ne akan gwamnatoci a kowane mataki kana kuma ya nuna alhinin shi ga yadda wasu iyayen al'umma ke nesanta ƴaƴansu da neman ilimin zamani yau ma za mu daura daga inda Farfesa ya tsaya a makon da ya gabata
hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da kwaro kokayin
da farko ma kuskure da aka yi a wannan sunan ma da suka sa bai daidai ba
kamar ya
yawa to bayani anan wani shine an ce University of Education ko wace university ba education ba ba ta education ba an ce University of Education Ahmad Bello University is University of Education ko ba education ake koyo a wurin ba don haka kowace jami'a ma saboda haka akwai wasali wanda ya kamata su kara ma domin a tabbatar da ga manufa inda ni zan mata suna na farko kila kafin wani ya kawo sunan da yafi wannan ma'ana sai in ce University for Teacher Education to anan wurin in an fassara shi da kyau duk wani wanda yake so ya teaching daga kindergarten shine ɗan yara ɗan misko zuwa primary school zuwa secondary school zuwa abin da ya wuce secondary school akwai courses da zai dauka ya sami degree a wurin don kake tsamanin a waɗansu kasashe ba a samun degree irin yadda za a koyar da yara ɗan shekara uku gwaninta ce ta musamman sai ka koye ta sannan ka san yadda zaka koyar da kai yanzu komin degree dinka aka tura ka aji ɗan yara shekara uku zuwa hudu kai yaya da su sai kana da wannan sani wanda yake an tace shi an nuna ga yadda ake rika yara ƴan kanana ana koya musu abubuwa wanda suka yi daidai da shekarun su to haka ya kamata a ce an samu a irin waɗannan colleges din wanda in an sa musu University for Teacher Education to za a zo a designing programs da curriculum wanda zai nuna cewa ga wani ya zo shi sha'awar shi zai koyar wa yara ne ƴan kanana akwai courses din da zai yi wanda suka yi daidai da wannan akwai wanda za su zo ana ganin za su koyarwa ne a secondary schools su kuma courses nasu nan za a karfafa irin waɗannan courses za su yi akwai wanda za su zo suna neman su teaching ko a waɗansu wurare har zuwa university courses din da za a yi designing da kuma nauyin wani course za ka ɗauka kafin ka zama ka ƙware a wajen koyar da irin wannan yara
kenan professor da ba dan an yi kurakurai wajen tsarin bakila da kasar na da bukata irin wannan jami'o'i kenan
wannan akwai amma sai an zo yanzu ma yanzu ni a wurina kaga idan suka zo suka duba sunan ma suka ga bai ba sai ko sun zo an yadda cewa sai an yi abin da ake kira transition period kamar yanzu an turo ba chancellor anan Zaria ya zo ya iske College of Education wanda yake shekaran ta kusan 60 kenan ga irin courses din da take yi an ce shi ne ba chancellor ana so a wannan wuri ya rika ba da degree ai shi kanshi ya sani ina fata ya sani cewa sai an dauki lokaci wanda za a yi phasing out programs inda ba su daidai ba akan kare wanda ba su daidai ba kuma a sami lokacin da za a ko a haza akai lokacin da za a sami abinda ake kira balance wurin ya zama abinda na fadan nan a baya za a iya samu za a sami courses curriculum wanda za a sami teachers daga kindergarten za a sami teachers daga primary school za a sami teachers na secondary school duk sai an designin nau'an programs sannan kuma an dauko malamai ko an samu gwanaye a waɗansu ma ƙasashe wanda ban zama muna da su a nan ba misali yanzu in ka zo ka ce ana so a yi degree a sami teacher wanda iya zai koyar a kindergarten kuma ana so ya sami degree kuma akwai su a ƙasashen duniya shi yasa nasu ilimin yakan taso da ƙarfi tun daga ƙasa har zuwa sama to shi yasa yanzu wa'annan an yi su abin da za a zauna ne a yi tunani da kyau a kai sannan a ɗauki matakai muna fata ita wannan sabon gwamnati da ta shigo muna fata wanda za a sa ya lura da education zai tunanin wannan abin da aka yi na kwanan nan domin sai an sake tunani a kan shi tukuna domin a tabbatar da cewa ba a shiga shirme kamar yadda alama ta nuna ba yanzu
me kake gani ya fi kamata a yi a hau wannan doren abin da ita gwamnatin da ta tafi ta yi koko a ɗauko abin a matsayin sabon sau
to a dama duk abin da ka iske an yi za ka iske ga dalilin da aka yi shi in an yi shi da kyau za a iske dalilin da yasa ya yi kyau in ba a yi shi da kyau ba in aka bi da kyau za a ga dalilan da yasa akwai na ƙaso a ciki to wannan shi ne abin da zai yi na farko game da wannan hukunci da aka yi ya zo ya sake shi minista ya sake duba committee wanda ya dace tare da National Universities Commission irin yadda duk aka saba a tabbatar da cewa ga yadda jami'a ake kafa ta ga dokokin da dole sai an bi su sannan za ta tabbata jami'a sannan a bi a tabbatar da cewa ga hanyoyin da za a bi kamar misali wannan da aka zo aka yi dora akan wani abu wanda yake ba sabo bane da sabuwar jami'a ne sai a ce eh ba wuya da an gama da an yi vice chancellor an yi council shikenan vice chancellor zai shiga neman ma'aikata kaza kaza to wannan ga ma'aikata cinkis a wurin su ma daidai da irin abubuwan da ake so a yi ko ba su yi ba ko sai an zo an sake dubawa gaba daya sannan a ga wannan layi ga inda za a bi wannan layi ga inda za a bi wannan sashi ga inda za a bi har a zo a ƙarshe a ce an sami irin balance inda ake so a ce eh wannan jami'a ne ta koyon aikin malanta hawa-hawa tun daga kindergarten zuwa NCE zuwa kaza duk akwai a ciki.
Masu sauraron iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a yau sai kuma makon gobe da yarda Allah za ku ci gaba da jin sauran shawarwari da farfesa ke ba wa gwamnatoci a kowane mataki da ma al'umma baki ɗaya don ƙara samar da ingantattun tsarurruka a fannin ilimi a ƙasar baki ɗaya. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia
ta'adumu zan miƙewa kai ƙoƙari yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai ta kace kafin mu sallama da ku baki daya.
To rundunar sojin Najeriya ta ceto wasu mutane 178 waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin ƙasar daga cikin mutanen 101 yara ne ƙanana mata 67 yayin da sauran kuma maza ne kamar yadda kakakin sojin ƙasar Kanar Tukurguso ya tabbatar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wani sojan wanzar da zaman lafiya a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka wanda ya mutu bayan wani harin 'yan bindiga da aka kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da rundunar haɗin gwiwa ta MINUSCA ke gudanar da bincike domin zaƙulo wani mutum wanda ya aikata kisan kai a Bungi abinda kuma ya janyo raunata wasu dakaru 8.
To madalla a gaishe kama masu haro abin da ya sauka kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. A halin yanzu sai a gyara zama domin jin maimaitawar shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da Julie Desgration da kuma injiniya da rika mata nan ne Sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjuma mu zama lafiya.